أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan darasi namu mai taken hada nasoshi ko yanda ake hada nasoshi ko yadda ake hada wato nasoshi. Wannan shine darasinmu na 80 kenan. Muna tafiya ne da littafai guda biyu kamar yadda kuka sani ga masu bibiyar mu. Littafi na farko littafi ne na daf'u ihamil ittirab عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي. لتافي نبيكم أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها نا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. منس أياني أترشن سورة الأنعام ذا متاشني أفركن سورة الأعراف دا إذن الله سبحانه وتعالى. منافتا الله سبحانه وتعالى يكسن تشيشيني جاغورا غي متكم ونكراتور ذا مقباتر الله كما يبام إخلاصي da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makuma mu da mu da ku gaba daya. Allah ya gafarta mu dukkan musulmai. Kafin mu shiga cikin darasin mu gadangadan kamar yadda muka saba, idan akwai mas'aloli da suka gabata waɗanda muke dan gabatar da bayani kansu, muna gabatar da bayani kansu saboda amfanin wato dalibai kenan. To a cikin darasi da ya gabata a mas'ala ta 72 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya qulu alladhina ashraku, da sannu waɗanda suka yi shirka za su ce. To akwai wata mas'ala mai muhimmanci wanda malamai suka fitar a nan, shine cewa wato abinda ake kira al ihala. Sai alqur'ani ya ce wa qala alladhina ashraku, mushrikai sun ce a cikin suratul Nahl. Kinan nan ya ce za su ci, kamar ya ba da dama zuwa ga ba za su faɗa kuma sun faɗa. Kinan wannan yana daga cikin dalilan da malamai suka ce masu yin ihala a cikin littafi su ce sun faɗi magana a can baya ko a can gaba, duka babu matsala. Shi yasa ma a cikin suratul Nahl, a cikin suratul Nahl a karkashin wannan mas'ala, malamai sun fitar da inda Allah subhanahu wataala ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl, ga waɗanda suke Yahudawa mun haramta musu abinda mun kai baka bayani min qablu, tun gabani kenan, tun gabani an gaya mishi wa alal ladina hadu harramna kulladhi dhufur wa min alghanami wal baqari harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw alhawaya aw ma ikhtalata bi'adhm. Kinan nan ihala ce ga abinda ya gabata, can kuma sai yaqulu alladhina ashraku ihala ce ga abinda zai zo. Kinan malami zai iya cewa za a ambaci abu zuwa gaba kaza. To wannan mas'ala ce wadda take tana da muhimmanci. Abu na biyu wanda ya kamata mu kawo karkashin wannan mas'ala shine wato game da abin da ya shafi karatu na mas'ala ta littattafai, ko kuma abin da ya shafi dai mas'ala ko wace irin mas'ala ce. To malamai suna kawowar abubuwan da ya kamata ɗalibin ilimi ya hankalta musu wajen karatun mas'ala. Ita mas'ala tana da waɗansu ƙa'idodi da waɗansu abubuwa da ake bi wajen tantance ta. Sai malamai suke cewa akwai wasu baitutuka da wani malami yayi na wato Bilal Shanqit wato a ƙasar Mauritania, yake cewa dhikrul masaili ma'a dalili yu'rafu bit tahqiqi wat ta'sili tamyizuha an shibhiha tahriru wa sharhu ma tawdihiha taqriru jalbu dalilin za'idin tadqiqu wa fa'iqul ibarati tarqiqu tawshihuha sammuhu bit tanmiqi wa duna al-i'tiradi bit-tawfiqi. Wai suke cewa dhikrul masaili ma ad-dalili, a ambaci mas'ala inji malamai tare da dalilinta, to ana kiran shi yu'rafu bit-tahqiqi, ana kiran shi at-tahqiq wat-ta'sil. Wato in an ce asala al-mas'ala, wani lokaci ya fadi ka'idodinta, asala al-mas'ala ana nufin nan ya ambaci mas'ala ya kawo dalilanta, ko haqqaqa al-mas'ala ya kawo dalilanta. Shi yasa littattafan fiqihu za ku ga wani lokaci suna tafiya ne waɗansu an kawo mas'aloli ba tare da an kawo dalilansu ba, waɗansu kuma za a kawo dalilansu. Ina fata ana fahimta ta. To wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya san cewa in an kawo mas'ala an ka kawo mata dalili, to shi ne ana kiran shi tahqiq ko ta'sil a cikin ilimin wato fiqihu kenan, ko usulul fiqhi. Tamyizuha an shibhiha tahriru, a bambanta mas'ala da wadda take kama da ita, to ana kiran shi tahrir. kenan yanzu wannan mas'ala da wannan mas'ala sai ka kokari ka bambanta ga inda suka bambanta dan kada a sa tsammanin dai ne to ana kiran shi tahrirul mas'ala duk da yake akwai abin da ake kira tahriru mahallun niza mahallin niza idan ana tattauna akan mas'ala to ayi kokari a gane ina ne aka yi sabani don a fitar da hukunci idan wuri yace abuka karamna wani yace halatina to yanzu sai an yi kokari idan abubuwa ne daban-daban a tace dukkan waɗanda babu sabani akan su saboda a samu tantance mas'ala kuma a fahimci juna kuma a amfana da lokaci yace wa sharhu ma tawdihiha taqriru idan kai sharhin mas'ala ka bayyana ta shine tawdih to kai taqrirul mas'ala jalbu dalilin za'idin tadqiqu mutun ya ambaci mas'ala ya karo wani dalili ma'ana tana da dalili daya sai ya karo wani to yayi tadqiq dan karfafa wato wannan mas'ala din sannan wafaqul ibaratit tarqiqu at-tarqiq cikin ilmin tajwid da ilmin qira'at wani abu ne daban amma nan wato at-tarqiq ana nufin mutun ya ambaci mas'ala da ibara mai kyau wanda take kuma tana isa da ma'ana ma'ana larabcin yana da karfi sosai taushihuha sammuhu bitanmiqi taushih ka kawatar da mas'ala ma'ana in tana da alaka da wadansu abubuwa wadanda za su iya suna da alaka da ita a kara su ana kiran shi wato at-tanmiqu at-tanmiqu da larabci da nunun na ta'un nunun mimun ya'un qafun tanmiq daga nan maqayunmiqu tanmiqan asalin shi a larabci at-tajmil shine wato kawatar da abu shi ma taushih daga al-wishahu ne shine abinda ake sawa wannan abin wanda ake sama yan majalisa ko wato wannan abin nan zamu ce kamar alama ta girmamawa wanda ake sanyawa ana kiranta taushih domin tana sama mutun kawa za ku ga kamar yan majalisu suna zaka suna sashi saboda wani kamar wani za a ce kamar wani yadi ne wanda ake sakawa hakan ga wato a karkaci wa duna li'tiradi bit tawfiqi mutun ya ambaci mas'ala ba tare da tana da abin da ya hana ta yi aiki ba to bit tawfiqi ana kiran shi tawfiq yanzu misali mutumin da ya ci mushi an gane ko sai wani ya ce ai haramun ne cin mushi a'a to nan misali idan yana cikin dashi babu abinci zai halaka to ainin ya halatta gare shi to in ba an tabbatar da ba yana cikin halin darura bane to kaga nan baka samu tawfiqi ba domin ka dora hukuncin ba a inda ya dace ba amma sai in an gane cewa a'a ya ci ne ba a lokacin da cikin darura ba to nan sai a ce an samu matsala amma in a cikin darura ne ai Allah subhanahu wataala ya halatta to wannan na kawo shi ne ga dalibai yan uwana saboda mi saboda mu fahimci yadda ake dirasa ta almasailul ilmiya kafin mu wuce gaba akwai abubuwa da ya kamata mu dan kara karkashin wannan bayani shine lokacin da ake karatu mas'ala zaka ga an kawo mas'ala an kawo dalilan malamai sannan kuma an tabbatar da dalilan su sun inganta ko busu inganta ba in babu wanda in akwai dalilan da busu inganta ba kaga za a fitar da su ne kuma an tabbatar da busu inganta ba to sannan kuma in yana yiwa a hada maganganun a hada su idan bai yiwa sai a rinjayar da sashi akan sashi wannan yana taimaka ma dalibin ilimi kwarai wajen fahimtar mas'ala kaga a kawo al-mas'ala sannan a kawo aqwalul ulama sannan a kawo adillatul ulama domin kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa wato aqwalul ulama yustadallu wato laha wa la yustadallu biha maganganun malamai ana kafa musu dalili ne ba ana maida su matsayin dalili ba domin lokacin da aka ce malam wane ya ce to ana neman dalilin shi cikin alqur'ani ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma cikin ka'idodin shari'a waɗanda an tabbatar da su ina fata ana fahimta ta to bayan an samu dalilan su sai ai aljam'u a gaida za a yi a hada su aw at-tarjih ko a rinjayar da sashi akan sashi to wannan bincike ne wanda yake na da kyau ga daliban ilimi su fahimce shi kuma lokacin da mutum zai zo kan dirasa ta mas'ala ko cikin alqur'ani ko cikin hadisi ko cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin abin da malamai suke cewa ya kamata yi dirasatul mufrad kalimar karan kanta a san ma'anarta shin tana daukar ma'ana ɗaya ne ko biyu waɗanda suke daidai wa juna ko ko a'a tana daukar ma'ana biyu amma wata ma'ana ta rinjayi wata ko ko a'a ma'anonin sun haɗu ne ko ko a'a yaya ne nassin dai kalimar take da ma'ana a larabci sannan yazo ya diba cikin yanayin da take asiyaq abin da ake kira asiyaq wato jerin kalmomin da ta zo cikin su da na gabanta da na bayanta dan za a iya samun ma'anarta kaga yanzu inda ce ar-ra'su ina nufin kai amma ra'sul insan kan dan adam ra'sul kalb kan kare ra'sul jabal kan dutse kaga sun bambanta saboda ta shiga cikin wani abu to sannan an ka karanta mufrad kalima a matsayin ta ita kadai sannan a karanta jumla ce ismiya ko fi'liya dan a gane ma'anar da take dauka in nace zahaba muhammad ba dai yake da muhammadun zahibun ba muhammad ya tafi muhammadun matafi ne wato ismiya da fi'liya kenan sannan annasu nassi a karanta nau'in shi mutashabih ne wanda yake yana da ma'ana wanda take ta zamanto tana da shubha ma'ana ba ta fito a fili ba sai an nemi muhkam wanda zai abin garata ko nassi ne mutlak sake yake yana buƙatar muqayyad koko bai da muqayyad koko nassi am ne ya hadi yana da khas koko bai da khas ina fata ana fahimta ta koko mujmal ne yazo a dunkuli yana buƙatar tafsili duka waɗannan abubuwa a nassi ana karatun su ina fata ana fahimta ta kenan ka karanta nau'i na jumla jumla ce ku thubutiya wanda ta tabbatar ko jumla ce ta nafyu ta kore abubuwa duka waɗanga abubuwa ana buƙatar shi kuma ka karanta yadda ake karatun jumla a cikin nahwu aljumal allati laha mahallu min al-i'rab wal jumal allati la mahallu laha min al-i'rab to bayan ka karanta mufrad ka karanta jumla ka karanta nassi an san kore irin nassi na duka waɗanga dan saboda tantance mas'ala ina fata ana fahimta ta an gane kore irin wato nassi ne to sannan sai ka zo ga as-subutu shin ya inganta ko ba inganta ba nassi ne na alqur'ani yana cikin qira'o'in nan guda goma mutawatire daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yana cikin qira'o'i shadza waɗanda ana amfani da su ne wajen tafsiri amma ba a karatu da su kuma ba matsayin alqur'ani suke ba bayan ya tabbata in ya tabbata koko nassi ne na hadisi hadisi ne wanda an yi ittifaki akan tabbatuwarsa koko an yi sabani wajen tabbatuwarsa koko hadisi ne ma an yi sabani wajen bai tabbata ba maudu'i ne ko makdhub ne to kaga wannan yana da buƙatar a san shi sai kuma ad-dalala ko ad-dilala ko ad-dulala duka ana fadar wannan ma'ana ma'anar da ake so a fitar cikin nassin akwai ta ko babu yana yiwa nassi ya inganta amma ma'anar da ake so a fitar bata inganta ba yanzu misali wanda suke cewa yin rawaya halatta a musulunci sai a tambaye su meye dalilin ku sai sun kace ai Allah ya ce mu annabi ayub alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslim urqud bi rijlika ka bugi kasa da kafarka suka ce to wannan rawa ma ai bugun kasa ne wato kafafuwa ne suke bugun kasa alhali shi bai da lafiya ne Allah ya umurce shi da ya bugi kasa kaga nassin ya inganta amma kuma ma'anar da ake son a fitar a karkashin nassin bata inganta ba kenan wannan yana daga cikin abin da ake kallo ta fuskar ma'ana da ta fuskar tabbata akwai nassin da ya tabbata ma'anar shi kuma ta tabbata akwai nassin da wato ya tabbata amma ma'anar da ake son a fitar karkashin shi bata tabbata ba sannan akwai nassin da bai tabbata ba kuma ma'anar da ake son a fitar bata tabbata ba akwai nassin da shi bai tabbata ba amma ma'anar da ake son a fitar tana iya fita to ba za a yi aiki da shi tunda shi bai tabbata ba shi yasa ake cewa akwai thubutud dilala da kuma thubutun nassi nassi ya tabbata wato ma'ana ta tabbata nassi thubutun nassi wa thubutud dilala nassi ya tabbata kuma ma'ana ta tabbata akwai wato kuma thubutun nassi duna dilala nassi ya tabbata amma ma'ana bata tabbata ba kenan shi nassin sai dai ai amfani da shi ta wata ma'anar da ya tabbata amma ita ma'anar bata tabbata ba sai kuma wato thubutun nassi wato adamu thubutin nassi ma thubutid dilala nassi bai inganta ba amma kuma ma'anar ta bayyana nan ma ba za a yi aiki da shi ba sannan kuma adamu thubutun nass wa adamu thubutud dilala akwai nassin da dama bai tabbata ba kuma ma'anar shi bata tabbata ba shi ma wannan ba za a yi aiki da shi ba to yana da kyau ɗaliban ilimi a matsayin mu na ɗalibai mu fahimci wannan wajen karatun nassoshi abubuwa daban-daban waɗanda muke karatu kafin mu je karatun mu na gaba akwai mas'ala guda biyu da suka yi saura da nake so in danyi bayani kan su shine lokacin da muka yi karatu a cikin suratul an'am a mas'ala wadda take ina ganin ita ce mas'ala ta ƙarshe wajen wa anna hadha sirati mustaqiman a mas'ala kafin ta ƙarshe kenan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ita ce dai mas'ala ta karshe a cikin wannan littafi mas'ala ta 73 mun kawo qira'o'in alqur'ani wajjan wa anna hadha sirati mustaqiman da kuma wa inna hadha sirati mustaqiman to mun ce imamu hamza da kisa'i da khalaf an gane ko sun karanta wa inna hadha sirati mustaqiman to sannan kuma imamu ibnu amir da yaqub su ne ba mu kawo ba su sun karanta wa in hadha sirati mustaqiman su in sun ka karanta ina fata an fahimce ni sai zaman toki na asalin qira'at wa innahu ke an gane ko ko kuma ita inna din wannan tana matsayin inna sai an ka shafe wannan tashdidin ta an gane ko koko wa innahu hadha sirati mustaqiman sai zaman to an shafe mata wato damiru sha'ani yadda sha'anin yake sai kuma sauran qura sun karanta wa anna hadha sirati mustaqiman sai zaman to wato atafina akan abinda ya gabata an kawo abubuwan da Allah ya haramta da abubuwan da Allah kuma ya wajabta a can qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum kamar yadda malamai suka bayani darasi ya gabata amma wadanga qira'u wa inna hadha ko wa in hadha su suna matsayin kidan kamar wata atafina mata ma'ana magana ce ta daban kamar an ce to ga wani abu ƙari akan wadance niya ina fata an fahimta kenan wancan kuma atafina a larabci kina an hada shi akan abubuwan da suka gabata shi ko wannan kamar an mayar da shi matsayin yana shi kadai ana magana kansa kafin a hada shi da wadancan wannan shine bambanci a tsakankanin su abu na karshe wanda ya kamata na ƙara da shi a karkashin wannan mas'ala shine wato abin da ya shafi abin da ake kira mu'tamadur rabt duk aya ta alqur'ani duk hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk mas'ala ta ilimi idan ana tafsiri ko ana karatun hadisi ko abin da ya kama da haka ya kamata mu gane cewa akwai abubuwa da ake bi wajen hada wato nasoshi duk yadda ka dauko aya misali ko hadisi ko wani abu idan kana son ka fahimce shi da kyau ko alaka shi da wadansu to zaka samu akwai abubuwa guda hudu galibi malamai suna magana kan su an gane ko na farko al-lafzu lafazi yana yiwa lafazin wata aya sun yi kama da juna to amma ba dole bane ya zama to kuma ma'anar su daya tunda kowani siyakin shi na iya bambanta yanzu misali innizu ni dauki kalima ta farko nace alhamdulillahi a cikin alqur'ani to al-lafzu akwai kalimomi na alhamdu alhamdu cikin alqur'ani masu yawa sai in hankalta musu in hadisi ne in dibi irin wadannan lafuzar suka so cikin alqur'ani da hadisi al-ma'na to ma'ana yanzu kaga alhamdu da shida alhamdu lafazi guda ne duk inda yazo a cikin alqur'ani amma al-ma'na in mun ka iske ash-shukru shida alhamdu ba lafazi guda bane amma akwai inda sun kai tarayya ta fuskar ma'ana ta godiya sai dai akwai inda za su iya bambanta shi yasa ana karatun alaka tsakanin lafazi da lafazi da qira'a da qira'a binne alaka su an gane ko wanda zaka iske wata qira'a ta zo da lafazi am wata khas wata tayi taqyidi ko abin da ya kama da haka dai ko kuma ma'anoni wanda ba su cikaro da juna ba sai al-hukmu hukumci hukumcin jini misali yazo a cikin suratul an'am yazo a cikin suratul baqara yazo a cikin suratu an-nahl انما حرم عليكم الميتة والدم مثال ايون بن سيدا كاو سبدين ان واسن سني حرمت عليكم الميتة والدم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا ده سورنسو كينان نان حكمتين جيني سي ان تتر ودنن ايوين غبا دي سنن افيتر ده حكمتي دايا انا فاتا انا فهمتتا سي كوما ابو نهو وند يكي حداوا القصه ايتتي قصه النبي ادم تازو ابقره تازو misali a cikin suratul a'raf tazo a cikin suratul hijr tazo a cikin suratul sad tazo a cikin suratul taha misali to kaga ya zaka yi ka fahimci can an ƙara kaza nan an rage kaza menene hikimar kaza menene hikimar kaza menene uslubin wannan surar da tazo wannan sura tazo ne dan ta fada da ma'ana wannan sura tazo ne da ma'ana wato a gurguje duka haka zaka yi ka fahimta to duk in kana tafsirin alqur'ani da alqur'ani in ka dauki mu'tamadur rabt kamar yadda wani doctor yake kawwa in ban manta ba Ahmadul Muhammad al-Buraidi na kasar Saudiya ya kawo wannan mu'tamadur rabt da shine ake hankalta ma dan saboda duk aya idan ka dauka tana da wato alaka da wata ta fuskar wadannan to wannan shi dai ne abin da nake kira zuwa ga ƴan uwana dalibai mu hankalta mu yadda ake karatun mas'ala domin daukar aya daya ko daukar hadisi daya ba tare da an hankalta mu sauran ayoyi ba ba tare da an hankalta mu sauran hadisai ba ba tare da an hankalta mu ka'idodi na shari'a ba na usulul fiqhi da usulul hadis da usulul tafsir da usulul lugha ina fata ana fahimta da alqawa'idul fiqhiyya ba tare da an hankalta mu maganganun malamai ba an yi bincike kan mas'ala zai zama to kawai gurguwar fahimta ake bayarwa galiban ana ganin an fahimci mas'ala din amma ba a fahimce ta ba Allah subhanahu wataala ya taimake mu wannan shi ne abin da zan iya cewa a gurguje wallahu ta'ala a'lam to samu dawo cikin karatun mu a cikin suratul a'raf muna bin jerin ayoyi kamar yadda muka sani ayar da take akan wato jerin ayoyi tana cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd alqadir ar-razi مسألة تري أكو دترا أتكن سورة الأعراف ما لن يتي فإن قيل إذن أكتي النهي في قوله تعالى هل اندي ذو أتكن فدر الله سبحانه وتعالى فلا يكون في صدرك حرج منه واتو الله يتي ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب أنزل إليك أن سبك مكر للتافي أن كاوش نكرا للتعظيم أن ندون قرم مونا للتافي باويدن بأسان شبا فلا يكون في صدرك حرج منه wato kada ya kasance a cikin kirjinka akwai wato a cikin kirjinka akwai harajin kunci daga alqur'ani mai girma sai yace to mutawajjahun ila alharaji alhali ance kada kunci ya kasance na hanin zuwa ga kunci an kai zuwa ga kirji aka yi shi to fama wajhuhu menene fuskar wannan hanin domin mutun ya kamata a hana ba shi kuncin ba ya kamata a yi ma hani malan yace kulna zamu ce ho min babu qaulihim yana daga cikin fadar larabawa uslubi domin baka fahimtar nassi dole sai ka fahimci uslubin larabawa musamman al-adab wal balagha sai ka karanta su suna cewa la arayannaka huna kada kai sake in ganka huna kada in ganka huna ma'ana hula taqum huna ma'ana kada ka tsayu anan shi ne abin da ake nufi ina fata ana fahimta ta fa innaka in aqamta ra'aytuka kenan idan ka tsayu zan ganka fa ma'anar aya ma'anar aya fa kun ala yaqinin minhu ka kasance akan yaqini akan alqur'ani wala tashukka fihi kada kai shakka a cikin alqur'ani li anna almurad bil haraj domin abin da ake nufi da alharaj nan ashakku kada kai shakka ko kuma kada ya zamanto akwai kunci duka dai mai su malabe sun fassara shi da kunci domin kalmar ta haraj tana zuwa da kunci a cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj da sauran ayoyi to wannan shine abinda malan ya fada a karkashin wannan wato aya abinda zamu kara karkashin shi shine cewa an hana mu munzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shakku da wasu ayoyi da suke da irin waɗannan fala takun minal mumtarin duk dake fala takun minal mumtarin guda ne a cikin alqur'ani a cikin suratul wato ali imran fala takunanna shine akwai cikin suratul baqara da kuma suratul an'am da kuma cikin suratul yunus shi da atakunanna takunanna saboda mai har da alqur'ani ya rike da kyau to almuhimu dai nan da anka hana munzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko a ce in gina cikin shakka fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitab من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يا غاية من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ذي شك على هاليك وشي في قوة تنتر يكيني ونسو ما لم يسكت تؤنيني زوا غريشي saboda wani lokaci abubuwan da suke zuwa sai zaman to in wahayya yanke har abubuwan za su yi nauyi akan sa wadan suka ce a'a nan an yi hani ne gare shi amma wato wanda ke sauraron alqur'ani ake nufi wasu kuma wanda suka ce a'a al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ake nufi dun sune shakku zai zo musu to irin waɗannan ayoyin zaka ga duka al'amari yana zuwa na hani ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma suka ce ba shi ake nufi ba ko su ce al'ummar sa ko su ce a'a ana nufin wanda ke sauraron alqur'ani ko su ce a'a nan ana nufin in an ce wanda ke sauraron alqur'ani ya zamanto musulmi ko kafiri in kuma an ce al'ummar sa ana nufin wanda ta karba masa kenan ko kuma al'ummar sa wanda ta karba masa da wanda bata karba masa ba ko kuma nan ana nufin shi yake shiga farko saboda wato shedan na iya son ya zo ya kawo masa hari sai in Allah subhanahu wataala ya bashi kariya ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da malamai suke fata akan karkashin waɗannan ayoyin da waɗanda suka kai ma da su wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 310 aya ta 4 a cikin suratul a'raf a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malan yace Allah yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace ahlaknaha wato kamar farkon ayan malan bai kawo shi ba wa kam min qaryatin ahlaknaha so da yawa aka samu alqarya nan kam wato ikhbariya ce ba wato abin nan bace kam ce wadda take bada labarin abubuwa masu yawa ba wadda take ba ta istifhamiya kan tambaya inda ce kam hadha nawa ne wannan akwai kam kuma wadda take nuna abu yana da yawa da ita da ka ayyin wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir ko qutila ma'ahu ribbiyuna kathir ina gani wa kam min qaryatin ahlakna hakinan da yawa daga cikin alqaryu ahlakna ha mun halakar da su faja'aha ba'suna sai kuma ba'suna wato azaban mu ta zo musu an gane ko to nan an ce alƙarya ana nufin mutanen ta domin ita alƙarya ba ita ake halakarwa ba ana nufin mutanen ta domin ƙasa ita ba ta da wani taklifi an dora mata taklifi kamar da alqur'ani ya faɗa musu dauka ba inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan malan yace wal ihlaku ita ko halakarwa innama huwa ba'da maji'il ba'si bayan al-ba's wato azaba ta zo an gane ko wa huwal azaba ita ce azaba ma'ana sai azaba ta zo sannan ake halakarwa amma shi alqur'ani da yazo anan sai ce an halakar da su sai azaba ta zo musu kuma fa'un tufidu al'atf ma at-ta'qib ita fa'un in ta zo tana nuna wannan shi ya fara zuwa sannan wannan ma'ana in nace ja'a muhammad wa ahmad muhammad yazo da ahmad to wawun ita la tufidu tartib yana yiwa muhammad yazo sannan ahmad yana yiwa ahmad yazo sannan muhammad yazo amma in nace ja'a muhammad thumma ahmad muhammad yazo sannan ahmad to yana nuna muhammad ya fara zuwa tabbas sannan ahmad yazo kuma akwai tazara akwai rata amma in ce ja'a muhammad fa ahmad muhammad yazo sannan ahmad tabbas muhammad shi ya fara zuwa domin tufidu tartib fa ahmad tufidu taqib sannan ahmad yazo kai tsayi ba tare da lokaci mai yawa ba wannan shine wato ma'anar su a larabci to nan kuma an kawo fa'un kuma ahlakna ya gabata to sai malam yace kulna zamu ce ma'anahu abinda ake rufi aradna ihlakaha kinan so da yawa mun ka samu alƙarya wanda mun so mu halakar da ita kinan wannan fi'ili na niyyar halakarwa shine an ka shafi ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wata'ala idza qumtum ila as-salati wajja ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati ni kawo farkon aya din ma duk yake malam bai kawo wani lokaci zamu kawo farkon ayar saboda a fahimci ma'anar ta ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani idza qumtum ila as-salati idan kuka tsayu zuwa ga sallah faghsilu wujuhakum ku wanke wato fuskokinku to kaga nan an ce idan kuka tsayu alhali ku a idan kuka yi niyyar tsayuwa domin lokacin da mutun yaje masallaci ya tsayu iqama ce zai yi ba zancan a ce yayi arwalla a wannan lokaci al-maida aya ta shidda wannan aya sannan kuma wa bin nan qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa idza qara'ta al-qur'ana idan ka karanta al-qur'ani fasta'idh billah ka nemi tsari ga Allah suratul nahl aya ta 98 kaga fa idza qara'ta al-qur'ani in ka karanta al-qur'ani a zahirin wannan aya abin da yake nuna sai mutun ya kara karatu al-qur'ani sannan yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma malamai sun kace a'a idza aratta an taqra al-qur'an idan kai diya karanta al-qur'ani sai zaman to kenan ana nufin niyya karanta al-qur'ani ba wai wato shi wato sai mutun ya kara karatu al-qur'ani ba duk da yake akwai malamai da suke nufin a'a idan ka karanta al-qur'ani sai kai ta'awudhi amma wannan mazhaba tana da rauni kwarai da gaske mai so ya koma cikin muqaddimata wato tafsiri na al-jami' li ahkam al-qur'an na imam al-qurtubi ya kawo maganganun malamai a karkashin babi na al-isti'adha ya kawo wadanda suka ce sai an kara karatu al-qur'ani ake yin isti'adha da kuma hukumcenta wajibi ce ko mustahabbi ce ko kuma mandubi ce duk dai akwai maganganu na malamai idan mutum yana so zai koma cikin littafai na tafasir ayatul ahkam da sauran tafasir karkashin wannan aya zai ga wadannan bayanai to wannan shine wato bayanin da malam ya kawo a karkashin wannan aya to yanzu sai mas'alar mu ta gaba tana karkashin aya ne ta shidda to wannan yanzu zamu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-shaykh al-allamah al-qur'ani Muhammad al-Amin al-Shankiti domin shi kawo a karkashin aya ta shida mas'ala ta 74 malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala falanas'alanna alladhina ursila ilayhim tabbas wallahi zamu tambayi wadanda ursila ilayhim muka tura izuwa gare su wala nas'alanna al-mursalin kuma zamu tambayi wadanda muka tura manzanni kinan هذه الآية الكريمة مالن يتشي ونا آية مي درجة تدل على أن الله يسأل جميع الناس ألا تنانون ألا ذي تنبي دكا متاني يوم القيامة رانا تاشا القيامة ونظيرها تمكرت قوله تعالى فدر الله سبحانه وتعالى فوربك إنا رنسوا دا أبنجزنك يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنسألنهم أجمعين تام تنبي يسوك بعد آية أما كانوا يعملون قدوكا أبن دسوك كسنتيسونا أي كتاوة aya ta 92 da 93 a cikin suratul hijr wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala waqifuhum ku tsaida su na ana magana ne kan kafirai uhshuru alladhina zalabu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum ku tsaida su innahum mas'ulun za a tambaye su as-safat suratul safat aya ta 24 wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yawma yunadihim ranar da za a kira su فيقول الله ذي تي ماذا أجبتم المرسلين ميكوك كربا ممنزني سورة القصص آية 65 مارين يتشتو وقد جاءت آيات أخر آيويكم سنزو ونسو آيوي تدل على خلاف ذلك ونسكينون سابان هكا كقوله كما فضل الله سبحانه وتعالى فيومئذ ونرانا دومين الله يفضل رانا تاشع الكياما كنن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان بذا أتنبي دان أدم با أن ذنبه بذا أتنبي با أن ذنبه دقا ذنوب إنسا إنس دان أدم ولا جان كو الجني آياتا 33 أتكين سورة الرحمن وكقوله دكم فضل الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون بذا أتنبي يسو بقا ذنوب بنسو المجرمون ما سولي في آياتا 78 أتكين سورة القصص تو كنان كاغنن سيكا كما أنتي ذا أتنبي كوانا كما أنتي بذا أتنبي با to ya zamu yi kuma duk alqur'ani ne shi yasa yana da kyau yanzu musulmi su tashi kan karatun shubuhohi domin ana so a sa shakka cikin addini da shubuhohin da za su raba mu da addinin mu ko su samu da shakka cikin addinin mu sawa'an game da alqur'ani ko hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko cikin ka'idodin shari'a ko cikin fiqhu ko cikin mas'aloli na zamantakewa ko cikin mas'aloli na jagoranci siyasa ko cikin mas'aloli na tarbiyya ko cikin mas'aloli na karantarwa ko cikin mas'aloli na karatu ko cikin mas'aloli na duk abin da ya shafi halittun da Allah subhanahu wataala halitta san mai da kasai da kowane ilimi da ka sani yanzu ana kokarin a sako shubha dan saboda dole sai mun tashi mun yi bincike kan irin waɗannan mas'aloli saboda al'ummar da za ta zo gaba kuma dan ma kawunan mu samu wato tabbata akan addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya har ranar da za mu haɗu da Allah subhanahu wataala مالا يتشي والجواب عن هذا أمسى دقوانا من ثلاثة أوجه أكوي حنيا قدا أكو الأول نفركو وهو أوجهها شيني ما في كرفي نا أوجه دقا وجهنا شيني فسكا ما أنا واندي في توا أفيني كنن لدلالة القرآن عليه مالا يتشي سبور واتو قرآن يا بيّن وانا كويا نونا شي هو أن السؤال قسماني إتا تنبيا كلا بيوتي سؤال توبيخ وتقريع أكوي تنبيا تزرقي دكوم موزن تاوا وأداته غالبا adatuhu ma'ana kalimomin da ake amfani da su don yin wannan tambaya galibi lima don me wasu alu istikhbarin an gane ko akwai tambaya ta neman ilimi wasti'lam da neman sani wa adatuhu galiban ada wanda ake amfani da ita kamar kayan aiki an ce adat kenan guda galiban hal an gane ko al an ce hal da larabci fal musbatu huwa su'alu tawbikh ce na cikin aya da Allah ce zai tambayi kowa ita ce wanda anka tabbatas kenan su'alu tawbikhi wat taqriya ita ce tambaya ta zargi da kuma munanawa wal manfiyu tambayar da aka kore huwa su'alu istikhbar ita ce tambaya ta neman sani wal isti'lam da neman istikhbar neman ilimi kenan wasti'lam da neman sani wanda Allah ba zai tambayi kowa ba akan dan bai sani ba wannan shine abin da malamin yace yace wajhu dalalatil qur'ani ala hadha kuma abin da yake nuna qur'ani haka ya nuna anna su'aluhu lahum tambayar da Allah zai musu al mansusa fil qur'an wanda yake ya tabbata a cikin al qur'ani kulluhu tawbihun wa taqri' dukkan shi tambaya ce ta zargi da kuma muzantawa ka qaulihi da Allah ya ce waqifuhum asaida su innahum mas'ulun ku abin tambaya ne malakum la tanasarun me yasa ba ku taimakon juna kaga wannan tambaya ce can a duniya kun kasance kuna taimakon juna to yanzu me yasa ba ku taimakon juna suratul safat aya ta 24 aya ta 25 wa qaulihi da fadar Allah afasihrun hadha am antum la tubsirun idan aka tsayar da su a gaban guta za a ce afasihrun hadha yanzu wannan sihiri ne am antum la tubsirun ko dai ba ku gani ina fata ana fahimta ta suratul tur aya ta 15 waka qaulihi da fadar Allah subhanahu wataala alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku suratul an'am aya ta 30 kaga ai tabbas manzanni sun zo musu su'alu taqrir na wannan wa aqawaka qaulihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala alam ya'tikum nadhir manzo bai zo muku ba kaga tambaya ce ta taqriri da tawbihi an gane ko tabbas manzanni sun zo musu masu gargadi sun zo musu suratul mulk aya ta 8 ila ghairi zalika min al-ayat hazuwa wadannin wannan wadansu ayoyi kenan wadanda ba wadannan ba wa su'alu lillahi ar-rusul lir-rusuli tambayar da Allah zai mu manzanni madha ujibtu mi aka karba muku suratul ma'ida aya ta 9 litawbihi alladhina kadzabuhum da amunana azargi wadanda bus karba musu ba domin manzanni an san an turo su kuma Allah ya turo su ka su'alil mau'uda kamar yadda Allah zai tambaye al-mau'uda wato yarinya wadda aka turbude da ranta al'ada ta jahiliya ta larabawa da ba su san wasu ko wasu kabilu daga cikin su ba sa son a haifa musu ƴaƴa mata inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib kuma kamar yadda ya fada a cikin wato suratul az-zukhruf wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahman mathala to waɗannan ayoyin suna kashe su sai Allah ya ce wa idhal mawudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat da wani laifi aka kashe ta suratul takwir aya ta 9 li tawbihi qatilha ba dai ita a zarge ta ba don saboda wanda ya aikata aikin a kumyatar da shi to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye su to kaga wannan shine sai nuna maka cewa inda anka ce za a tambaye kowa tabbas za a tambaye kowa dan a abin nan nashi kafirai za a tambaye su dan muzanta musu mu'minne kuma za a tambaye su in ma an tambaye su tambaya ce ta girmamawa ba dan Allah ya kaskantar da su ba su kuma inda anka ce ba za a tambaye kowa ba wanda Allah zai tambayar sa ya zamanto ya tambaye shi dan saboda yana neman sani don Allah ya san komai alwajhu athani malam yace to fuska ta biyu daga cikin ansar da malamai suka bayar anna fi fil qiyamati mawaqif muta'addida anna fil mawaqif fil qiyamati ranar tashin alqiyama akwai mawaqifa wuraren tsayuwa halaye daban-daban muta'addida daban-daban fa fi ba'dihi yus'alun wani lokaci za a tambaye su wa fi ba'dihi la yus'alun wani lokaci ba za a tambaye su ba idan an tayar da su suna tsaye ba za a tambaye su ba sannan lokacin da aka fara hisabi Allah ga dama sai a tambaye su kenan can lokacin da aka ce za a yi tambaya ya saba mu da lokacin da aka ce ba za a yi tambaya ba kenan maganar ba ta ci karo da juna ba kamar idan ka ce na ga wani kuma ka ce ban ga wani ba kaga maganar ka sun ci karo da juna amma idan ka ce na gan shi da safi amma da bari ci ne ban gan shi ba kaga maganar ka ba ƙarya ba ce yana daga cikin abin da ya kamata ɗaliban ilimi su fahimta musamman game da ayoyin da suka shafe wani abu sai ka iske ga aya ta shafe sai a ce to me yasa Allah ya shafe wani hukunci yayi mantuwa ne ko bai sani bane a'a ya shar'anta shi lokacin da ya san maslaha shi shari'o'in da suka gabata ya san abin da ya kamata ya shafe a cikin wannan shari'a saboda yana ganin bai dace da wannan al'umma ba yanzu kuma wannan ya tabbatar da shi saboda lokacin shi yayi ba dan saboda bai sani ba in ba haka ba zaka zamanto baka fahimtar nasoshi da kyau kuma kana ganin akwai cinkaro da juna alwajhu thalithu fuska ta uku malam yace huwa ma zakarahu halimiyu wani malami da ake kira al-halimiyu ya ambaci wannan amsa mai tahqiqin littafi yace kadi ba cikin al-minhaj fi shu'ab al-iman lil-halimi nan zaka garin wannan magana yace min anna isbat as-su'al mahmulun ala as-su'al an at-tauhid tabbayar da aka son a tabbatar ita ce tambaya akan tauhidi wa tasdiqir rusul da gaskatar da manzanni wa adamu su'ali inda anka ce kuma ba za a tambaye su ba mahmulun ala ma yastalzimuhu al-iqrar bin nubuwat an dauke shi dai akan abinda yallazimci tabbatar da annabta min shara'i'id dini na abinda ya shafi shari'o'i da addini wa furu'ihi darasan sa wa yadullu li hadha qawluhu ta'ala abinda yake nuna wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa yaqulu allazi ti madha ajabtumul mursalin mi kuka karba ma manzanni al-qasas su aya ta 65 kenan abinda malam yake son ya ce wallahu a'lam kenan nan da anka ci za a abin nan za a tambaye su za a tambaye kowa akan tauhidi tauhidi za a tambaye kowa amma kuma abin da ya shafi wato shari'o'i shine da Allah ya ce ba za a tambaya ba domin wanda bai da tauhidi to ai baya a buƙatar sai an tambaye shi wanda bai yi tauhidi ba ai ba a tambaye shi zancen yayi sallah ko bai yi sallah ba kidan ba a buƙatar shi kidan ba za a tambaye su shari'o'i ba don busu ma yi tauhidi ba shine abin da wani malami ya tafi akan shi wallahu ta'ala a'lam haka dai malamai suke kokarin ba da amsa akan nasoshi saboda ƴan uwa su fahimci inda aka sama gaba to mas'alar mu ta gaba مسألة واتو زامو داو تكل التافن أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي أكر قشن آية تترى لمن شيني يبيو آجيرن آي ويكينا نا القرآني آي ونن ورنكينا واتو مسألة تتدري دو أكو دو مشاة آية ما لن يتشي فإن قيل إدن أكتشي ميزان القيامة ما أوني نرتشن القيامة واحد ديني فكيف قال تعالى يا أكي الله يتشي فمن ثقلت موازينه wanda ma'aunansa suka yi nauyi bai ce mizanuhu ba an gane ko wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin shi yayi sauki to shikenan kaga wannan ma'auni guda kuma yanzu an ce ma'aunansa malam yace kulna zamu ce inna ma jama'ahu Allah ya fade shi a matsayin jam'i ma'aunai kenan li annahu arada bil mizan Allah yana nufin da al mizan abin aw al mawzunat ababin da za a auna min al a'mali na ayyuka to saboda ababin da za a auna na ayyuka suna da yawa shi yasa an ka kawo wato ma'aunai ma'ana an hankalta ma abubuwan da za a auna suna da nauyi kenan kamar ma'auni ba irin da ma'auni ne na duniya da ba zai iya dauka su ba kenan yana buƙatar ma'aunai waqila wadansu suka ce inda ma jama'ahu Allah ya hada shi li annahu mizanu yaqumu maqama mawazin matsayin mizani ne wanda yana matsayin ma'aunai masu yawa wa yufidu fa'idatuha yana amfani irin amfani da take yana irin aiki irin na ma'aunai ba ma'auni guda ba kamar mutum ne za a ce yana aikin mutane da yawa an gane ko li annahu yuzanu bihi dharratul a'mal ana aunawa da shi dharrat kamar kananan ayyuka an gane ko wa ma kana minha fi 'izamil jibal da abubuwan da sun kai girman dutse kidan shi da karamin abu da babban abu duka yana iya yin wato zamantuwa matsayin abin awo akan su to wannan yana daga cikin abin da malamai sun ka fada to wannan shi ne abin da malam ya ce malam ya kara kawo wata magana yace fa in qila idan anka ce kaifa tuzanul a'mal ya za ya auna ayyuka wa hiya a'rad alhali su abuwa ne kamar matsayin jiki la thiqla laha wa hiya a'rad la thiqla laha ita al a'mal ayyuka a'rad abuwa ne da suke matsayin kamar ana icewa gittuwa suke yi ma'ana an ce al arad abinda yake matsayin abu ne dan adam ya riga ya aikata shi to in an ce arad kamar abu ne wanda ba a iya ganin jikin sa la thiqla laha wadanda basu da nauyi a'radu la thiqla laha abuni wanda anka aikata amma bai da abin da za a auna shi da shi wala jism sannan kuma babu jiki wal waznu shi ko abin aw min khawas al ajsam yana daga cikin abin da yake banci sai abin da yake da jiki za a yi dauka shi a auna yanzu magana da nufa da misali ai ba a ganin ta balle a ce har a dauke ta auna ta saman sikeli sai malam yace kulna zamu ce al mawzunu sahaiful a'mal abinda za a auna shine takaddun ayyuka domin kowa yana da littafi kamar yadda Allah ya faɗa wa wadi'al kitab fatara almujrimina mushriqina mimma fi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura kinan waɗannan ababin da an ka rubuta ayyukan to sune za a auna sai ya zamanto kamar ayyukan ne aka auna athani malam yace abu na biyu annahu qad warada ya zo kinan a cikin nasoshi an gane ko yuhalliha Allah yuhiluha Allah fi jawahirin Allah zai mayar da waɗannan abubuwa an gane ko ya rikidar da su su zamanto fi jawahiril ajsam kamar matsayin jiki Allah ya maida magana ta kuma kamar matsayin jiki an gane ko ya maida wato kallon da kai ma wani na zalunci a matsayin jiki ya kuma fatatasawwaru a'malul muti'ina sai a ga abubuwan da mutane sun ka aikata ga sunan cikin sura ta jiki fi suratin hasana a cikin suna mai kyau mai kyau idan masu aikin da'a ne wa a'malul asina ayyuka nan sabo ko kuma ayyukan masu sabo amma dai ko mumini ne ayyuka ta sabo idan ba Allah ya gafarta mishi ba fi suratin qabiha a cikin sura take mummuna thumma yazinu hasana Allah ya auna su wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to wannan shine abinda wato malin ya kawo to amma kafin mu je gaba muna iya dan karawa da wadansu bayanai kadan daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mun dan kara shine cewa nassoshi sun tabbata cewa za a auna mutane su da kansu mutanen za a dora su akan sikeli shi zaka ji an ce wani bai da nauyi akan sikeli shi da kansa sannan kuma takaddun ayyukan za a auna su kamar yadda yazo sahifa ta la ilaha illallah za a dora ta akan sikeli sai ta rinjayi wato aikin da na sabo wanda mutum wani mumini ya aikata wanda za a yi masa hisabi sannan kuma yazo su kansu ayyukan za a auna su ina fata ana fahimta ta kenan da an ka ce mawazin nan shine za a auna mutum za a auna ayyukansa za a auna wato abin nan littafin da yazo da shi kenan sai zaman to mawazin kin kenan akwai na auna mutane akwai na auna ayyukansu akwai na auna littafan su kenan babu matsala nan saboda alqur'ani ne ya kawo shi kuma Allah yana da iko akan komai to wannan kenan sannan wannan yake nuna mana cewa da an ka ce kafirai za su dauki ayyukansu wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim za su dauki ayyukansu akan bayansu wannan yana tabbata domin Allah yana iya mayar da ayyukansu zaman to ga su abu ne mai nauyi wanda za a iya dauka ba wai ana cewa yahmiluna awzarahum ba za su dauki nauyin zulubin su ma'ana nauyin zulubi ma'ana ba a ganin sa a'a wannan duniya da lahira ba dai bane shi yasa mu'tazila da suke taqdimul aql ala an-naql suna dauka wato gabatar da hankali akan nafsi za ku suna cewa a'a ai ba a ganin wadannan abubuwa lahira ta bambanta da duniya kuma Allah yana da iko akan komai shi yasa dole sai an yi bincike akan irin tafsirai na mu'tazila da tasirin su musamman da yake suna da karfi a cikin ilimin balaga da kuma cikin ilimin falsafa za ku ga suna kore abubuwan da sun tabbata a cikin nassoshi musamman sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da hadisai mutawatirai sai su yi aiki wani lokaci da zahirin alqur'ani wani lokacin ma alqur'anin ma za su dauke su ayoyi ne su bar wadansu ayoyi shi yasa manhajin su yana da matsala Allah ya yi mu mai kyau to wanda shine kenan to abu na karshe kuma wanda ya kamata mu dan kara shine cewa wajen harda alqur'ani da an ka ce faman thaqulat mawazinuhu an gane ko fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun a cikin suratul a'raf can kuma cikin suratul mu'minun sai an ka ce wa man faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun can fi jahannama khalidun a cikin suratul al-mu'minun sannan cikin suratul qari'a an ka ce fa amma man thaqulat ba faman thaqulat ba fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiya to wannan shine abin da ya shafi wannan mas'ala a gurguje wallahu ta'ala a'lam to idan muka je gaba zamu je ne wato a mas'ala ta gaba shine mas'ala ta 313 a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi malan yace fa in qila idan aka ce kaifa qala allah ta'ala ya akai allah yace wa laqad khalaqnakum haqiqa mun halicce ku thumma sawwarnakum sannan muka suranta ku thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan muka ce ma mala'iku ku yi ma annabi adam sujada al-a'raf aya ta 11 malan yace wa kalimatu thumma ita kalimatu thumma litartibi tana nufin jeranta abubuwa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wa khitabul mala'ikati alaihimus salam kuma magana da umarnin da Allah subhanahu wataala ko magana da Allah ya yi da mala'iku bis sujudu su sujada sabiqun ala khalqina ai ta gabace halittar mu wa taswirina da suranta mu to kaga ba sai da aka halicce mu ba ma'ana sannan aka ce mala'iku su ma annabi a sujada a'a kafin ma a halicce mu ai an ce mala'iku su ma annabi a dama sujada to ita ko thumma tana nufin tartibi da kuma at-tarahi ma'ana tana nufin abubuwa sun zo jere galibi kuma shi ma kuma at-tarahi tana nuna akwai tazara qulna zamu ce al-muradu abinda ake nufi wa laqad khalaqna abakum mun halicci babanku thumma sawwarnahu sannan muka wato suranta shi bi tariqi hadfi al-mudaf kina an shahi mudaf kina nan cikin larabci wani lokaci ana shafi mudaf wa laqad khalaqna abakum kina an shafi abakum sai an kace wa laqad khalaqnakum an shahi kalimata al-ab thumma sawwarnahu sai an kace thumma sawwarnakum an shahi mudaf an kawo mudafun ilayhi matsayin shi kamar yadda ake cewa was'al al-qaryata allati kunna fiha ay was'al ahla al-qaryati allati kunna fiha wannan shine abinda waɗansu malamai suka ce kenan nan annan ce khalaqnakum ana nufin an halicci annabi adamu to me yasa nan hikimar aka ce an halicce mu saboda tunda an ka halicci annabi adamu to kuma za a halicce mu kuma babu wanda isa ya hana Allah subhanahu wataala ya halicce mu kenan nan yana nufin khalaqna aba wato abakum ku khalaqna aslakum shine annabi adam abinda malamai suka ce waqila malam yace waɗansu malamai suka ce almuradu abinda ake nufi walaqad khalaqna abakum mun halicci babanku annabi adam thumma sawwarnakum fi dhahri sannan muka suranta ku a cikin kirjin sa ma'ana kenan can cikin ciki sannan da muka ce mala'iku su yi sujada ga annabi adam ina fata an fahimci kenan wadansu malamai sun tafi cewa haka ne fassarar take shi yasa zaka ga alqur'ani lokaci ya ce ya halicce mu daga kasa amma na rufin baban mu ke rufi ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab mun halicce ku daga kasa ya ku mutane kenan ya ku mutane in kun kasance kuna da shakka game da al'amarin tayarwa ai mu ne muka halicce ku daga kasa to kaga nan ba mu aka halitta daga kasa ba annabi adam shi aka halitta daga kasa amma mu daga gareshi muka fito ina fata ana fahimta ta shi yasa in ka ji wani ya ce an halicce ni daga kasa ka ce a ƙarya ne kake an halicce ka daga maniyi a an halicci asirinsa ne yake nufi daga ƙasa dan akwai masu son rigima su kawo dan su abubuwa waɗanda ba su ba sha'ir yace khuliqtu min at-turabi fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fi al-khitabi wa 'udtu ila at-turabi fasirtu fihi ka'anni ma khuliqtu min at-turabi yace khuliqtu min at-turabi an halicce ni daga ƙasa fasirtu shakhsan sai gashi na koma dan adam gani dan adam na hadu an gane ko ta'allamtu al-fasahata fi al-khitabi sai ni koyi sani na fasaha a cikin ƙwarewa cikin zance wa uttu ila at-turabi sai ni koma cikin ƙasa fa uttu fihi sai gani cikin ƙasa yace ka anni ma khuliqtu min at-turabi ka ci dai ba daga ƙasa aka halicce ni ba to kina kaga dan yace an halicce daga ƙasa kaka ce ƙarya yake a yana nufin an halicce asalin sa don ma Allah yace ya halicce mu daga ƙasa kuma yana nufin asalin mu ina fata ana fahimta ta domin dalibai ilimi wani lokaci suna zafin zahin saurin kuskurantar da abin da basu sani ba shi yasa wani ma sha'ir shi ma yake cewa ana la arkabul bahra ni bazan hau teku ba an gane kuma ana bazan hau jirgi ba wanda yake da ruwa har in shiga cikin teku don bin ba yana nufin teku ba ita da kanta yace huwa ana tinun wa huwa ma'un ni la ka ce wa huwa ma'un shi kuma ruwa ne wa tinu fil ma'i za'ibu ita suku ita ko laka a cikin ruwa ai narkewa take idan an saka ta ko ba haka ba to wai da yace ana tinun wannan yana cewa a'a ƙarya ne kake yi ai kai ba laka bace ina fata ana fahimta ta kai ba laka bace to wannan ba gaskiya bane ina fata ana fahimta ta a'a da yace ana qinun ni laka ce ma'ana asalin halitta ta daga laka aka halicce ni tunda shedan ma ya fada khalaqtahu min narin khalaqtahu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halicce annabi adam ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga tabo ko tabo ko laka duka ana fada to kinan kaga ashe wannan yana nuna cewa dan yace ana qinun shi ni laka ne kinan yana rufin asali ya daga laka ne ba ƙarya bace kuma ba kuskure bane yayi in an dauki wani ayati ba in ba haka ba ba za a fahimci na so shi da kyau ba kuma za a je ayi fassarori da busu dace ba saboda waɗansu ƴan uwa suna saurin ƙaryata magana busu san dalilin da yasa aka fade ta ba busu san dalilan ta ba kai kaga magana ka ƙaryata ta baka karanci dalilan shi wanda ya faɗa ba a'a sai in kana da dalilan da suke rushewar wannan magana ƙarya ce ta saba ma alqur'ani da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da maganganun malamai da ka'idodin shari'a to nan kana da damar da zaka rusa da wannan magana ka kawo dalilanka wallahu ta'ala a'lam to ƴan uwa nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya matso amma ina kira ga ƴan uwa ayi hattara wajen fassara wato nasoshi ai hattara wajen fassara maganganun malamai ai hattara wajen fassara ayyukan mutane ai hattara wajen fassara hadda niyoyin mutane kace ka gane niyyar mutun kaza ne wanda yana daga cikin abin da yake afka mu cikin matsaloli masu yawa abinda muka faɗa ya zaman toli dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh